Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwararrun likitocin jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta ɗaukan matakai don magance wasu matsaloli da suka addabi mambobinta. Muna tafe da cikakken rahoton. Sannan za mu ji cewa haɗakar ƙungiyoyin cocin EYN a Najeriya sun gudanar da babban taronsu na ƙasa na 64 a jihar Adamawa, inda shugabanninta suka koka akan sababbin hare-hare da 'yan Boko Haram suke kaiwa a 'yan kwanakin nan. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Ɗan takarar shugaban ƙasar Kongo Martin Fayulu ya kalubalanci sakamakon zaben a kotu, yana mai ikirarin cewa ya kada abokin karawarsa Felix Tshisekedi da tazarar ƙuri'u mai yawa. Haɗakar jam'iyyu ta su Fayulu jiya Juma'a ta ce Fayulu ya samu kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, tana mai nuni da alƙaluma daga majami'ar Katolika wadda ta tura masu sa ido kan zaben su wajen 40,000 a sassan ƙasar. Gamayyar ta ce Tshisekedi ya samu kashi 18 cikin 100 ne kadai na ƙuri'un. Bisa ga doka, hukumar zaben ƙasar ce kadai ke da hurumin bayyana sakamakon zaben. Fayulu, wanda ya baza dogarawan tsaro na Republican Guard zagaye da gidansa, ya buƙaci da ƙidaya ƙuri'un da hannu. Ranar Alhamis, Amurka ta buƙaci da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta bayyana sahihin sakamakon zaɓe, sannan ta yi gargaɗin cewa za ta ɗau mataki kan duk wanda ya nemi ya kawo cikas ga tsarin Demokradiyyar Kongo. Hukumar zaben ƙasar ranar Alhamis ta bayyana cewa Tshisekedi ɗan wani daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa ya ci zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu ƙuri'u waɗanda suka ɗara na Fayulu da sama da 600,000. Amurka ta bayyana jiya Juma'a cewa ta fara aiwatar da tsararriyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da ISIS a arewacin yammacin Siriya. Mai magana da yawun hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon Sean Robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira Operation Inherent Resolve ne bisa ga wani jadawalin hukumomi a Amurka. Robertson ya ƙara da cewa janyewar ta ta'allaka ne kan halin da ake ciki a zahirance, ciki har da tuntuɓar juna tsakanin Amurka da abokan hulɗarta, kuma ba za a yi wata janyewa bisa ga wani wa'adi haka kawai ba. Amurka za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga sojojin gamayya a Siriya a yayin da take aiwatar da janyewar a lokaci guda kuma daki-daki bisa tsari, saboda tabbatar da kare lafiyar sojojin Amurka. Amma saboda tabbatar da tsaro a lamarin, ba za a furta wani abu game da wa'adi ko kuma inda sojoji suka dusa ba. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau ɗin nan Asabar. Yau rana ta 22, wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga buƙatar shugaba Donald Trump ta a samar da biliyoyin daloli na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma Majalisar Wakilan Amurka mai rinjaye 'yan Democrat ke adawa da shi. Trump jiya Juma'a ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya. To amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta baci a halin yanzu ba a matsayin wata hanyar samun kudin gina katanga da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin. Alƙaluma na baya-bayan nan kan takaddama tsakaninsa da ƴan Democrat wadda ta biyo bayan buƙatar da ya gabatar ta kuɗi sama da biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar. Shugaba Trump ya ce shi ya fi son ganin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa haka kawai ba tare da matsin lamba ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matuƙa da taki-taken shugaba Donald Trump bayan da ya kori shugaban hukumar ta FBI James Comey, don haka suka shiga bincike ko shin yana yin zaman ƙasa ne ga muradun Amurka don amfanar Rasha.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa kungiyar ƙwararrun likitocin jamhuriyar Niger sun buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta ɗaukan matakai don magance wasu matsaloli da suka addabi mambobinta yayin da suke gudanar da aiki a wasu yankunan ƙasar, musamman ma yankunan Difa da Tilabere da aka kafa dokar ta ɓaci inda ake musu barazana ga rayuwarsu. Ga wakilin Musulun Mumin Barma da cikakken rahoton.
Matsalar tsaron da ake fama da ita a yankunan Difa da Tilabere na daga cikin batutuwan da kungiyar Sanfame ta bayyana damuwa a kansu a cikin sanarwar da ta fitar. Bisa la'akari da yadda lamarin ke haddasa wa likitoci cikas a yayin gudanar da aikinsu, Dr. Habu Abdurrahman shine sakataren tsare-tsare a wannan kungiya.
Wani lokacin za ka tattar da marutu cin da ba su iya kwana a gidan likita saboda suna tsoron su wurin aiki bai san wanda zai zo maka da dare, kai kuma in an zo maka da dare dole ne ka tashi ka kiyaye mutane. Ciwo bai lokaci, akwai da shi ta so an tawo likita, to an hana yawo da hotuna, an hana yawo da motoci da dare, an kawo dokar ta ɓaci kenan. Kaga a sarka da za a yi ina ta haika su ba ta yi, wurare ne wanda suke da faɗi, suke da wuyan zawwa da wuri. Don kenan banda shi suka su kutocin masu na tsoron rayukansu tun da lokacin da wannan wahala ta fara sosai, an ka samu ana tattara likitoci ma ana halbinsu ana kakkama wasu ana shi musu ciwo. To wannan kam gaskiya katsalan da ne ga tahiyar aikin likitoci.
Me kuke buƙatar gwamnati ta yi a kai kenan?
Kawai a tashi a yi tsayin daka tsaya a murje wannan ƴan ta'adda da suke nasa da mutane saboda su kansu likitocin samu su yi. Kuma duk sun da sai nan suna aiki a cikin wannan yanayin suna nema wurin gwamnati saboda kamar ƙarin ƙarfin gwiwa a samu wani abu din ƙara musu cikin alawashinsu, ko kuma idan sun aiki sun huto zuwa lokaci a dinga kiran sunan su bayyana jama'a a dinga musu godiya sakayya da aikin da suke nasa da yayin da wannan abin tsakanin Allah sadaukar da rai ne.
Kungiyar ta Sanfame da ta ƙara da cewa lokaci yayi da ya kamata gwamnatin Niger ta farka daga barci domin tunkarar tarin da daddun matsalolin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya kamar yadda maga takardanta Dr. Alasan Ila ke bayyanawa.
Matsalar da take ga mutananmu musamman masu karatu kina wani alawus da ya kamata a biya mutane, tunda akwai wanda ke da yau shekara wajen 2 zuwa 3 suna karatu a ƙetare musamman da nan cikin ƙasar ta Niger wanda ba biya su ba wannan alawus. Akwai abin da ake ce masu tashi autonomy kenan, matsayi wanda ya kamata ama medicine saboda aikin da suke yi. In kuka dauki cikin ƙasashen mu na Afrika ta yamma, a Niger nan ne ma'aikata musamman na kiwon lafiya ƙwararri ba su da alawus wanda ya taka karya. Akwai masu specialization kamar wanda suka yi karatu ƙwararren karatu, su ma mun ce ya kamata a duba a gani a ƙara musu alawus. Bai take haka nan san akwai gwamnati ya dauko wani tsari wanda ake kai mai likitoci na karkara. To wannan tsari mun ce tsari ne mai kyau, amma akwai abu wanda gwamnati bai yi ba.
Kungiyar ta yi kira ga magoya bayan ta su kasance cikin shirin kota kwana saboda yiwuwar fitowar wani umarni a nan gaba kadan daga wajen shugabannin ta a kokarin su na tilasta mahukunta Hamzar ta shafe hawayen ƙwararrun likitoci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulan Muminin Barma. Daga Jamhuriyar Nijar kuma bari mu leka Najeriya, inda za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin cocin EYN a Najeriya sun gudanar da babban taronsu na ƙasa na 64 a jihar Adamawa, inda shugabanninta suka koka akan sababbin hare-hare da 'yan Boko Haram suke kaiwa a 'yan kwanakin nan. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Akwai nasarori da yawa a fannin ceton rayuka, a fannin ilimantarwa, a fannin jinya, a fannin noma da ayyuka na rayar da ƙasarmu. Mun sami nasarori da yawa. Babu shakka da rayuwarmu ba haka take ba. Daga shekarar da aka kafa wannan organization ran 15 ga watan 2 1955 zuwa yau mun ga nasarori da yawa. Mun ga ci gaba da yawa.
Jawabin Sarah Branjoy Billy da ke zama shugaban cocin EYN a Najeriya, wanda ma kuma shi ne babban bako mai jawabi a wayan taron, wanda ya ce 115 ne ke karkashin wannan cocin mai mabiya sama da miliyan 30 a Najeriya, ya nuna damuwarsa ne ne da hare-haren kungiyar Boko Haram ke mai da hannu a gogo baya a yanzu.
Mu ne kullum muna ɗaɗɗana koɗanmu in ya zo ga al'amari ko kuma hare-hare na Boko Haram. Ecclesia ta yanwa Nigeria wato EYN, mu ne kaɗai muna da headquarters a wannan yankin, wanda ta shirga nan a Mubi har zuwa Maiduguri. Babu wata ɗarika na Kirista wanda tana da headquarters a nan ba, har cikin birnin Maiduguri ma, har cikin birnin Jimeta, sai dai annuman ne LCC yantar da shiyar kwanar sinata. So kullum za a gani iba ya mata Chibok 267, 219 yayin EYN ne, kune-kune, churches ne, gidaje ne, wurin kasuwanci ne, gaba ɗaya muni muna ciki. Amma godiya ga Allah, soki tana samuwa. Amma har yanzu muna kira da babban murya ga gwamnati jihar Adamawa da shi mai girma Governor Borno, His Excellency Kashim Shettima, wanda ya taimaka mana a fanni daban-daban. Ya bi yarun gaji mana ikilishe guda ɗaya har 19. Wani ba mu ci moriyan haka Adamawa ba. Ina kira ga shi mai girma Governor Adamawa, His Excellency Muhammad Bindo, akan cewa shi ma kamar shi abokin aikin shi ko takwaransa Governor Borno ya yi mana, mu ma mu ci moriyansa.
Masara Bala Musa Fantipulubu, shugaban cocin NCC na Najeriya, ya ce ai shugabannin addini ne ma ke da haƙƙin koyar da jama'a abin da ya dace domin ciyar da ƙasa gaba.
Malamai masu koyarwa, musamman shugabannin addini, muna da haƙƙi a wuyanmu mu koyar da abin da ya cancanta domin kawo zaman lafiya.
To wai kome mahalarta taron ke cewa ne Madam Deborah Jonga na kuwa cikin mahalarta wannan taro.
Na godiya ga Ubangiji domin zarafin da ya bani halice wannan babban taro. Mun zo nan ne domin mu ji daga maganar Allah, domin mu koma gida, mu ma mu gaya wa yan uwa yadda za mu ci gaba da bin Yesu Almasihu da ya mishi biyayya yadda ya kamata.
An dai ko kammala wannan taro na 64 ne a shirkwatar cocin ta EYN da ke Kwarhi da ke jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3 na rana da minti 43, wato karfe 9 da minti 43 agogon Najeriya, Nijar, Chadi da Kamaru, wato karfe 8 da minti 43 agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kaɗan ya hana labarun ƙarya su sa na saba da matata Dolapo, in ji mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a wani taron yaƙi da labarun ƙarya. Ɗan siyasa Faruk Adamu Aliyu ya ce kowa na da laifi.
‘Yan siyasa mu ne manya-manyan akan gaba wajen yaɗa labarun ƙarya, mu gyara hali.
Masanin siyasa Dr. Abubakar Kari ya buƙaci a yi takatsantsan ga labarun ƙarya a siyasar 2019.
Idan dai ba gaskiya ake ba, fada ba wannan abun zai iya harzuka al'umma zai iya kawo rigima ai illa ga doka da oda
yayin da PDP ta dakatar da mataimakin shugabanta na Arewa Sanata Babayo Gamawa an ga shugaba Buhari ya karbi gamawan a fadar Aso Rock a ziyarar mu baya
Northern Nigeria is considered the most disadvantageous part of the country
Barista Paul Baza a taron matasan Krista ya bukaci yan Arewa su haɗa kai don farfado da yankin daga koma baya an shiga juyayen rasuwar sarkin lafiya Alhaji Isa Mustafa Agbai yana mai shekaru 83 Nasira da Maili Kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne Rabar Muhammad Dan Amariya tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC da Amira Rabu Autosufian Ahmad shugabar kungiyar musulmi ta tallafa ma mata da matasa a Najeriya ga Rabar Dan Amariya.
Tawamadallah. Assalamu alaikum. Barkanmu da shiga sabuwar shekara ta 2019. 2018 ta wuce kaman wasa. Yau muna 2019. Masu magana suka ce shekara kwana. Me ake nufi da wannan magana? Ana nufi ne cewa shekara takan wuce ba wahala, yanzu ta zo yanzu ta wuce. Amma a zahirin gaskiya shekara ba kwana ɗaya bace. Shekara kwanaki ne 365 a wani lokaci ma 366 to yau kaga ta wuce gobe kaga ta wuce jibi ka wuce to wata rana fa kai ne zaka wuce kamar shekara kai ne zaka wuce kamar shekara to tun kana da rai uwana mai sauraro ban san irin jinsin da kake ba ban san irin addinin da kake ba amma dai a wannan kasa muna da manyan addinan mu addinin Kirista da addinin Musulunci waɗannan addinai guda biyu Allah ya ajiye mu dukkan mu kuma mun kana muwafaka da juna to shekara ta zo shekara ta wuce shekara ta zo shekara ta wuce wata rana kamar na faɗi kai ne fa za ka wuce kamar shekara kamar na faɗi cewa to ina abin yi abin da shi ne kamar yadda Ubangiji ya nuna mana ta bakin bawansa Annabi Dawuda a cikin Zabura ta 90 aya ta 12 addu'a ce mai kyau wanda ina so ko gobe kuna min nan shiri ya yi wa kansa ko kuma ta yi wa kanta irin wannan addu'a ga fa addu'a ta koya mana mu sani ranmu na ɗan lokaci ne domin mu zama masu hikima wato ma'ana ya Ubangiji Allah ka koya mana mu sani ranmu na ɗan lokaci ne domin mu zama masu hikima ya kamata mu kasance da irin wannan nila mu kasance da irin wannan kudiri mu kasance da irin wannan addu'a a cikin zukatanmu anan ta yi tunani shekarun rayuwar ɗan adam dai kana iya kasawa kashi 5 20 sau 5 dai kenan wanda ba kowa yake kai wannan ba shekara 20 ta kuruciya da samartaka shekara 22 shekaru ne na manyantaka sa'an nan sai zaman iyali shekaru 23 ai ka zama dattijo ka zama kaka shekaru 24 wato 80 wannan sai wani da wani don haka a cikin rayuwarka sai kai wa kanka lissafi a cikin 20 sau biyar ka yi 20 guda nawa sauran nawa suka saura maka kuma ba dole ne ka karasa sauran ba to ka yi wannan addu'a Allah ta ba ni hikima wata irin hikima ba wato ma'ana ka roƙi Ubangiji Allah ya ba ka hikimar rayuwa ta yau da kuma gobe inda za ka tafi wato kiyama lahira to yanzu kana raye a duniya dawa-dawa kuke rayuwa ba shakka yayin da muke raye muna raye da ƴan uwanmu ƴan adam waɗanda muke tare da su yaya ya kamata mu yi rayuwar da su waɗannan da muke zaune tare da su muna rayuwa sun haɗa da makwabtakar ka na gida da gida, wato makwabcinka wanda kuke gida da gida kuna iya karkatan yawon danga, makwabcinka wanda kuke iyakar gona, makwabcinka wanda kuke gari daya, makwabcinka wanda kuke kasa daya, makwabcin nan naka yana iya zama harshenka wato yarenka kabilarka, ko kuma yana iya zama wata kabila, makwabcin nan naka yana iya zama mai bin addininka, ko kuma wani addini daban kamar yadda na faɗi dazu, manya-manyan addinan namu guda biyu ne, addinin musulunci, addinin kirista, sai kuma ba a rasa masu bin addinin gargajiya ba, wato masu al'ada, su ma kuma duk abokan zaman tare ne. To, addu'arka kace ya Allah, ka koya mani in kasance da hikima a rayuwata, domin raina na ɗan lokaci ne wata ran bana nan. To yayin da nake raye a wannan duniya kafin rayuwar kiyama, Allah me ya kamata in yi tsakanina da abokan zama? Da sauraro, muna sane da yadda zaman tare ke tafarfanewa ba a Najeriya kaɗai ba, har da ƙasashen makwabta, ba ku ƙasashen makwabta kaɗai ba, da faɗin Afirka, ba ku Afirka ba, faɗin ƙasashen duniya duka zaman tare yana tafarfanewa. Waɗansu ana ɗauki ba daɗi akan bambancin addini, wannan kuma bai daidai ba.
Ita ma Amira Rab Atu Sufyan Ahmad cewa ta yi
abin da ya shafi zaman lafiya, musamman na arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu, kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya tilal umumin halitta ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ke san mu san junanmu, kuma muna kira ga ƴan uwa musulmi, ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe, mu ƙara ƙoƙari, mu ga yadda za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana a kan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani ga Allah, to Allah sai ya shiryar da shi, ma'ana Allah sai ya cikin zuciyarsa. Domin ɗan uwa musulmi, halakar zuciya shi ne halakar ɗan adam, shi ne halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma, ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid. Lallai a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya je ka tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Ba ka ɗan uwa musulmi, duk wanda zuciyarsa take lafiyayya, to za ka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa, a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka, ya halicce ka, shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sutura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair. Lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, kaso dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Sannan a ce ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya, shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu, kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a gaskiya wannan magana akwai rafi da asiri a tare da ita da kunnan sa kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wataala ya Allah muke roko a cikin rayuwar mu annabi wahidu
Tunan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da numfashi.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Tsohon mai tsaron gida na Najeriya Vincent Inyama. Ya bayyana bukatarsa na dawowa taka leda bayan kwashe tsawon shekaru biyu baya bugawa kungiyarsa ta lele ta kasar Faransa wasa Inyama mai shekaru 36 ya bugawa lele din wasa na karshe ne a watan Afrilun shekara ta 2017 yayin da kungiyar ta kuma ce ta sake shi a watan Agustan shekarar nan da ta shige ta 2018 dan wasan ya ce tuni da ya manta da abin da ya faru a baya kuma tuni da ya soma atisaye da shirye-shiryen komawa fagen daga inda kuma ya musan tare da radin cewa yana shirin jingine wasan kwallon kafa duk da yawan shekarun nasa Inyama ya ce har yanzu bai sa ranar barin kwallon kafa ba yana mai cewa yanzu haka ya sami tayi daga wasu kungiyoyi a kasashen Isra'ila da Turkiya kasar Mauritania ta tsawaita kwantaragin mai horar da yan wasan kasar Corentin Martins da karin shekaru biyu a zaman sakayya ga kokarin da yayi na kai kasar ga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika karon farko a tarihi kocin dan kasar Faransa ya soma aiki a kasar ne tun a shekara ta 2014 kuma a yanzu aikin nasa zai kai har ya zuwa shekara ta 2021 wannan nasarar a gargashin jagorancin Martins ya sa kasar ta kasance gurbin shekara ta hukumar kwallon nahiyar Afrika a baya-bayan nan idan muka leka gasar Premier ta Ingila kungiyar Liverpool ta kara gyara zama a saman teburin gasar biyu bayan galaba da ta yi akan Brighton da ci 1 da nema yanzu haka tana da tazarar maki 7 tsakaninta da Manchester City da ke binta a tebur duk da yake a gobin City din za ta buga wasan ta na wannan makon a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau Burnley ta doke Fulham da ci 2-1 Watford ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta da ci 2-1 haka zalika Southampton ma ta bi Leicester har gida ta doke ta da ci 2-1 ita ma West Ham ta doke Arsenal da ci 1 da nema yayin da Cardiff City da Huddersfield suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a halin da ake ciki kuma mai horar da yan wasan kungiyar Arsenal Unai Emery ya yi bayanin dalilin ajiye dan wasan kungiyar Mesut Ozil a benci a wasan da kungiyar ta sha kashi a hannun West Ham da ci 1 da nema rahotanni sun nuna cewa har yanzu dan wasan bai iya da murmurewa ba daga raunin da ya samu a can baya wannan ne karon farko da West Ham din ta doke Arsenal a wajen gida tun daga shekara ta 2006 inda rashin saka dan wasan na Arsenal Ozil ya saka shakku a zukatan wasu masoyan kungiyar to sai dai Emery ya ce yin hakan yana daga cikin dabarun da ake amfani da su a sha'anin kwallon kafa Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala Faruk Sanyinna ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
To a takaice kan shugaban kasar Congo Martin Fayulu ya kalubalanci sakamakon zaben a kotu yana mai ikirarin cewa ya kada abokin karawarsa Felix Tshisekedi da tazarar kuri'u mai yawa. Hadakar jam'iyyu ta su Fayulu jiya juma'a ta ce Fayulu ya samu kashi 61 cikin 100 na kur'un da aka kada tana mai nuni da alkaluma daga majami'ar Katolika wadda ta tura masu sa ido kan zaben su wajen 40,000 a sassan kasar gamayyar ta ce shi Tshisekedi ya samu kashi 18 cikin 100 ne kadai na kur'un bisa ga doka hukumar zaben kasar ce kadai ke da hurumin bayyana sakamakon zaben
da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safa za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai gobe.